This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a, 7 ga watan Maris na shekarar 2025. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. To, a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen AES ta ƙaddamar da wani gagarumin aikin fatattakar 'yan ta'adda a yankin da ya haɗa iyaka da Mali da Nijar da kuma Burkina Faso, har an samu nasarar cafke wasu gaggai 'yan ta'adda. Bayan haka, kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro, inda za ku ji ƙarashin hira da Sha'aban Ibrahim Sharadda, mamban kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar 'yan majalisun dokoki da ke jagorancin kwamitin tsaro da bayanan sirri. Sannan in an jima kaɗan, za mu buɗe layukan wayarmu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan duk wani abu da ke daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
To, assalamu alaikum mai saurare, da fatan wuni lafiya ga labaran. Wani ɗan bindiga ya kashe wasu maza sama da 20 a wani garin Alawai da ke wani yankin gabar ruwa a karkarar ƙasar Siriya a yau dinnan Juma'a, a cewar wasu 'yan rajin Alawai biyu da kuma wata ƙungiya mai sa ido kan yaƙe-yaƙe. Suna masu danganta rahoton da wasu majiyoyi a yankin da kuma wani faifan bidiyo na abin da ya faru. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tantance wurin da aka nuna bidiyon da cewa Al-Makartayya ne wanda ke daura da babbar hanyar M4, bayan da ya yi nazarin wata hanya da wasu gine-gine da kuma bushoyi da dai sauransu waɗanda suka yi daidai da abin da hoton ƙauyen da tauraron ɗan Adam ya ɗauka ke nunawa. Hoton na nuna gawarwakin maza aƙalla 20 a kwance kurkusa da juna, wasu jina-jina daura da gefen hanya a tsakiyar garin. Ba a dai tantance takamaiman lokacin da aka ɗauka da kuma wanda ya ɗauka ba nan take. To, amma idan aka yi la'akari da inda inuwa ta karkata, za a gane cewa da safe ne. Gabanin wata tattaunawa da Amurka a makon gobe, yau Juma'a, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuƙa wajen kai hare-hare kan ɓangaren makamashi a yankuna biyar na ƙasar da gidajen iyalai, baya ga raunata wasu mutanen. Wannan ɓarin wuta na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ke shirin tafiya Saudiya ranar Litini don tattaunawa da manzon Amurka na musamman a gabar ta tsakiya Steve Witkoff kan yiwuwar tsagaita wuta da Rasha. Ministan harkokin wajen China Wang Yi yau Juma'a ya caccaki Amurka saboda labta haraji da ta yi kan kayayyakin China, sannan shi alwashin ramuwar gayya matuƙa muddin Amurka ta ci gaba da takura China. Da yake magana da 'yan jaridun cikin gida da na wajen China a yayin taron shekara-shekara na babbar majalisar China a yau dinnan Juma'a, Wang ya jifa ayar tambaya kan tasirin harajin da Amurka ke sama China, sannan ya kira ga Amurkar da ta kauce ma fituna da kuma fituna-fito. Ya kamata Amurka ta yi tunani shin me ta samu daga dukkanin gardandamin kasuwanci da gardandamin haraji da ta janyo cikin 'yan shekarun nan, a cewar Wang. Ya ƙara da cewa ya kamata a dangantakar tattalin arziki da cinikayya ta tsakanin ƙasashen biyu ta zama ta bai ɗaya, kuma ta bani gishiri in ba ka manda. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya tattauna da Iran kan yarjejeniyar nukiliya, kuma ya tura wata wasiƙa ma shugabannin ƙasar jiya Alhamis da cewa yana fatan za su yarda a tattauna. Na ce masu ina fatan za ku yarda a tattauna, saboda hakan zai fi zama da alfanu ga Iran, a cewar Trump a wata hira da kafar labarai ta Fox Business wadda aka yada yau dinnan Juma'a. Trump ya kara da cewa yana ganin suna bukatar wasiƙa irin wannan, wani zaɓin kuma shine dole mu yi wani abu saboda babu yadda fa za a sake samun wani makamin nukiliya. A ƙarshe, yau Juma'a wata kotun Koriya ta Kudu ta ba da umarnin sakin tsigaggen shugaba Yoon Suk-yeol daga kurkuku, wani mataki da zai ba da damar gurfanar da Yoon gaban kotu kan zargin bijirema doka ba tare da sai an ɗaure shi ba. An kama Yoon da kuma samunsa da laifi a watan Janairu, biyo bayan dokar ta ɓaci ta soji da ya amfani da ita a ranar 3 ga watan Disamba, wadda ta jefa ƙasar cikin rudamin siyasa. Majalisar Dokokin Ƙasar mai rinjayen 'yan adawa ta kada ƙuri'ar tsige shi, wanda hakan ya kai ga dakatar da shi daga aiki. An kammala taron wato sauraron shari'ar a kotun kundin tsarin mulki a watan Fabrairu, kuma ana kyautata zaton kwanan nan kotun za ta yanke hukunci kan ko za a sauke shi daga mulki ko kuma za a maida shi kan mulkin. Kotun dai ta gundumar a tsakiyar Seoul ta ce ta amince da bukatar Yoon ta sake shi daga kurkuku, saboda sai bayan da wa'adin kama shi ya cika kafin aka same shi da laifin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar haɗin gwiwar ƙasashen AES ta kaddamar da wani gagarumin aikin kakkaba mai lakabin Yoroko 2 a yankin da Mali da Nijar da Burkina Faso suka haɗa iyaka, inda ta yi nasarar cafke wasu gaggan 'yan ta'adda da kuma kwace kayayyaki da dama. Wannan dai shi ne karan farko da dakarar rundunar ke gudanar da irin wannan aiki tun bayan da kaddamar da haɗakar a ƙarshen watan Janairun bana. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Dans le cadre de l'opérationnalisation de la force conjointe de l'AES,
komandojin sojan kasashen uku ne suka jagoranci waɗannan ayyukan haɗin gwiwa na rawar daji mai sunan Yoroko ta biyu, kamar yadda ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta sanar a yammacin Laraba. A yankin da ƙasar ke iyaka da Mali da Burkina Faso, rundunar ta AES mai askarawa 5,000 ta sami nasarori da dama. Rawar dajin Dakarun a kewayen ƙauyukan Kosa da Tondobon ta baiwa Dakarun damar cafke wasu gaggan 'yan ta'adda hudu da kayayyakin da suka hada da bindigogi uku, babura hudu, da wayoyin Motorola biyu, da ababen fashewa kimanin 27, da bumburutu 7 na man fetur, har da dilar Tanfol da dai sauransu. Sannan a karkarar Taratoko zuwa Kosa Tondo, jihar Tillaberi, rundunar ta hallaka mayaka da dama na kungiyar AES ko kuma AEJS, tare da kama bindigogi akalla 10 da babura kimanin 15 da bumburutun man fetur da dama da duro 37 na man diesel, har da jirgin dankaro 3 waɗanda wasu 'yan ƙasar Sudan ke amfani da su don haƙar zinare ta ɓarauniyar hanya. To koya manazarta ke cewa game da fitowar farko ta rundunar haɗin gwiwar ƙasashen na Sahel, Amadu Bunti Jallo tsohon soja ne da ke fashin baki kan sha'anin tsaro.
Wajen Diptako, lahiya zuwa zai zo tun da president Chani ya ce za su kai sojawa su kawo lahiya, kuma mun gani tun shekaran sha an kuka da mun sojawa nan na AES da sun kai kamar 5,000 suna aiki tsakanin Tamu zuwa Kancari. Allah ya ba su sa'a don su samu su yi abin.
Sai dai ya gargaɗi hukumomi su tsaurara wasu matakan makamantan wannan a iyakokin Nijar ta ɓangaren arewa da kudanci.
Bannan da ake yanzu karfin shi wajen Najeriya ne. Mutane suna kai hari bisa kaman pipeline wanda wannan Toyota yana kawo petrolicin wajen Benin. Kuma wajen Bilma da Dirku, kowa ya san akwai wani dan ta'adda yana ce shi ne Muhammadu Salah, mutanen Libi sun kama shi, makura yake a sace shi.
A watan Janairun 2025 ne ministan tsaron kasar Niger General Salifu Modi ya ayyana cewa komai ya hadu na rundunar hadakar kasashen IOS mai dakaru 5,000, saboda haka za ta fara bayyana a fagen daga a 'yan makonnin da ke tafe. Wace ce ta tanadi komai na kashin kanta don gudanar da aikin tsaro a ko'ina a fadin yankin Sahel? Abu ne sabo da ba a taba ganin irinsa ba, wanda kuma zai samar da tsaro wa al'ummomin kasashen uku, in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa da muka yi da Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, wanda wata ƙungiya da ke tattauna matsalolin tsaro a ƙasashen duniya da kuma bayanan sirri, wacce ke aiki da kwamitocin tsaro na Majalisun Dokokin Ƙasashen Duniya, ta naɗa shi a matsayin daraktanta kuma ɗan kwamitin amintattu. A wannan kashi na ƙarshe na tattaunawar, na tambayi Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ko a irin fahimtarsa da ya ya kamata a ce Najeriya ta mai da martani lokacin da aka ambato cewar wasu daga cikin kudaden USAID ana karkatar da su ne domin amfani ga Boko Haram.
Abin da ya kamata ta mai da martani, ta gode wa Allah. Kamar yadda na faɗa da farko, kowa tsoron magana nan yake ji. Ai, ni da kai da mutane da yawa ana irin waɗannan maganganun a gefe. Wasu su ce an ga jirgi ya sauka, wasu su ce kaza kaza. Na kalli wani bidiyo na wani fesa, wani masanin al'amuran hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya, ƙwararren profesa ne. Don haka ya yi bayani tiryan-tiryan akan abubuwa da suke da alaƙa da abubuwa na zarge-zarge. A lokacin yana cikin wanda suka yi komiti na Boko Haram. Yace sun gana da mutane da yawa a ƙauyuka da waɗanda abubuwan nan ya shafa, da yankin da abubuwan nan yake shafa, suna cewa suna ganin jirgi yana sauka da fararen mutane. Ko me ya ajiye, ko me ya dauka, ba a sani ba, amma ana ganin yana taimaka mutanen nan. To, kowa yana irin waɗannan maganganun a boye. Ai, yanzu dama ce ta samu da za a fito a diddigin wannan abin. Idan haka ne, to sai a bada shawara kuma matakin da ya kamata a dauka. Mu dai daga bangaren mu, in Allah ya yarda, zamu bada shawara ba ta radio ba. E, ba magana ce akwai abin da in ka faɗe shi a kafar yaɗa labarai zai warware abin da ake so za a yi, ko kuma zai canja tactics. Mun fahimci abubuwa da yawa, amma wani lokaci idan Allah bai dora maka nauyi na zartarwa ba, ko na ba da shawara ga yanda ya kamata, in ka faɗa ma sai a ɗauka baka da hankali. Amma yanzu lokaci ya yi da wannan role ɗin, kuma za mu fito, za mu ringa issuing statement, za mu ringa faɗin ra'ayi a madadin wannan kungiyar. Duk abin da ya shafi Afirka, zan issuing statement, za mu ringa faɗin ra'ayin mutum da yanzu abin ya fara, da ikon Allah da girman Allah.
Idan muka duba ringimun da suke faruwa a Najeriya tun daga kan 'yan ta'addan Boko Haram da 'yan bindiga a nan arewa maso yamma da sauransu, kana ga idan muka duba wannan yaƙi, ka jagoranci majalisar kwamitin tsaro a majalisa, kawo yanzu a iya cewa ana samun nasara ne ko ko da je yau?
To, ana samun nasara, ba a samun nasara, amma za mu iya cewa nasara tafi rashin nasara yawa. Kullun kamar yadda nake faɗa maka a farko cewa harkan nan tafi ƙarfin jahilai. In an toshe nan sai a ɓallana. Lokacin da Muhammadu Buhari ya zo, Allah ya ƙara masa lafiya, a matsayin shugaban ƙasa, lokacin babban matsalar ƙasar nan Boko Haram, United Nations ina ne duk waye ba su shawara, ya aka sanar da su cewa nan shine kaza. United Nations ɗin nan ta Abuja ba wanda ya faɗa ma ga sunanta ko in ba mai ilimi ba. To, aka zo Allah ya taimaka, aka ci ƙarfin wannan. Daga lokacin da aka fara cin ƙarfin wannan, aka ce sun fara zagayawa ta daji, aka fito da banditry masu sace mutane, masu kashe mutane, a toshe nan. To, ita ma cikin taimakon Allah, za mu iya cewa an samu sauki domin ko a satin nan a mota na wuce daga Abuja zuwa Kaduna, wanda a da haka ba za ta iya yiwa ba. To kowa ya zo ya yi kokarinsa, amma kokarin ne ya fi ƙarfinsu. Shi ne ake buƙatar haɗin kan kowa su nemo mutane masana na ciki da waje da masu neman taimako. Akwai abin da wallahi yaƙi baya yi, akwai abin da dialogue ne, maslaha ce a bada haƙuri. In an fi ƙarfin ka ce dan Allah ya yi haƙuri. Me yasa ake samun sabani tsakanin gwamnoni da wasu ƴan bindigan nan a ce da Allah? Ai, abin da yasa wasu ba sa goyen bayan ai sulhun da su saboda ba tunaninsu ba ne. To in ka je ka samu waɗanda su ne suka sa sufa cewa da Allah da Annabi ku kyale mu huta, waɗanda suke ba su kuɗin nan ba yanda za a ce da kuɗin da ake karɓa na fansa da shi ake sayen wannan makama, ya huce haka. Magana ce ta zama ta nazari ta sirri, a zauna a tattauna. In dai suna neman a ba su shawara, za a ba su shawara da ikon Allah za ta yi musu amfani.
Misali kamar daga lokacin da ɗinka, duk da cewa dai ba wani daɗewa sosai ba, zuwa yanzu gwamnati ta neme ka ko kuma jami'anta kun tattauna da su dangane da irin taimako ko kuma gudunmawa da za ka yi ba dawa?
Ba na tsammanin an yi ƙila ko akwai niyya, amma dai ba ba. Amma da yake mu yanayin namu ya sha bamban da waɗancan, su asalin gwamnati ce sosai, mu kuma ƙungiyoyi ne suka haɗu ake tattauna matsalar duniya gabaki ɗaya. Wallahi in an je yanzu kamar sati biyu da suka wuce muna Manila, ƙasar Philippines, kowa ya san matsalar da suke fuskanta, yanda suke tsaka mai wuya tsakanin ƙasar Sin da ƙasar Amurka, da matsalolin da ke tsakanin Japan da Taiwan. Irin waɗannan matsalolin nan abinda ake cewa Indo-Pacific, su aka tattauna tattaunawar da ba za ta faɗa kamar yaɗa labarai ba, wanda manya-manyan gaggan mutanen da ake haɗuwa da su, da a ce gwamnatin Najeriya kila ta fahimci abubuwan da ake tattaunawa, wallahi ba za ta yi ƙasa a gwiwa, ba za ta yi ta faman neman irinmu cewa a zo a bada shawara. Ba wai roƙo muke mu bada shawara ba, amma ina faɗa maka akwai abin takeici. Kana da gudunmawar da za ka bayar a gida, ko ta shawara, ko ta bayanin sirri, ko ta wani abu, amma sai dai ka je ka ba wata ƙasa. An tattauna mutum 12,500 ne suka yi participating wannan meeting ɗin na kwana biyu ta yanar gizo. Kasashe 60 da wurin biyu ne suka zo suka halarci taron nan, kuma duk wanda ya zo kowa wani ne. Abubuwa da yawa sun canja, an ɗauki matakai da yawa a cikin waɗannan abubuwan, domin waɗanda suke cikin board of trustees ɗin nan manya-manyan mutane ne da duniya take damawa da su. Idan aka kalla a cikin tsarin abubuwan da suka to, misali zaka ɗauki ƙasar Burtaniya, Colonel Bob Stewart yana cikin board of trustees, dan majalisa ne na conservative a ƙasar Ingila. Shi ne lokacin ya jagoranci ya komanda a Bosnia na tawaggar sojoji ta majalisar ɗinkin duniya. In ka kula irin waɗannan mutanen, a ce mutum ya yi ritaya, sun san kurakuran da aka yi, sun san me ake kullawa a da mai na daidai da ba daidai ba, a tattaro su a ce suna cikin wanda ɗan ƙasarku yake matsayi ɗaya da su, ko ya ɗanɗara su ma a cikin matsayi. Kai ka san cewa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne da za a iya tattaunawa. Mutane abin da suke mantawa, yanda fa a majalisar nan ake da saɓanin ra'ayi a Najeriya, wannan ɗan jam'iyyar yana kare wannan, ba kowa ne yake bin gwamnati ba. To haka duk ƙasashen nan na duniya. Misali akwai tsohuwar shugabar majalisar dokokin ƙasar Faransa, memba ce kamar yadda nake memba a cikin wannan, kuma ba a cikin jam'iyyar gwamnati suke ba. To duk waɗannan mutane ne da za a iya amfani da su a tattauna gaskiya da gaskiya, a baje a tsaida abin da ake ganin cewa ba daidai bane ba, kuma a tabbatar da abin da ake ganin da daidai ne.
Masu sauraro duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti a madadinta da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwa a ƙwarya, amma ban da batanci ko muzanta wani. Mun samu kira na farko daga Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na shafa ne kafin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam, barka da yake.
Barka ka dai Malam Shafa, le muna jinka.
To Malama Maryam, kira nake son in yi da gwamnan jihar Nasarawa Engineer AA Sule, saboda abun da yake faruwa shine maganan kananan hukumomi na wannan jihar. Dan gaskiya in ka shiga kananan hukumomi na jihar nan gabaki da ya zama wurin kiwon akuyoyi da dabbobi. Dalili kuwa shine su ma'aikatan kananan hukumomin nan ba su iya zuwa wajen aiki, amma an ka bi su ka tambaye su me yake faruwa, sai su ce kuɗin da ake ba su ne baya isan su su iya rike gidansu da za su samu su rika zuwa wurin aiki. Shi yasa suke barin aikin gwamnati su je suna dan yawo suna neman abin da za su ci da iyalansu.
To agurguje me kake so gwamnatin ta yi?
Abun da nake son gwamnatin ta yi ya nada kwamiti da Allah don Annabi na wannan abun, saboda sun ce kudin ya musu karanci, don Allah da Annabi ya sa kwamiti, kuma kwamitin nan su duba su yi adalci don a samu daidaito da zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To mun gode Shafali daga Nasarawa. Har yanzu dai muna nan a Nasarawa, mun sake samun wani kiran.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To muna jan ka Malam Bashir
Tela. Alhamdulillah. Alhamdulillah, da farko dai muna jinjina muku bisa da yin kokarin da kuke ba mu na mutofa albarkacin bakin mu. Wannan abun ayaba ne, muna godiya.
Mu ma mun gode.
Sai magana kan dambarwa da ya kaure a majalisar da ke jinin Najeriya. Wanda aka yi ga harkar aka dakatar da sanata da aka samu matsala da ita da shugaban majalisar da ke jai. To ni na ganin wannan abun ya kamata a yi bincike ne, wanda yana da laifi a hukunta shi. Dai ita ne tana da laifi a hukunta ta, in shi ne yana da laifi to a ɗauki mataki a kan shi, amma ba a tsaya wani ɓangare ba. Ina fatan shi waɗannan majalisu a matsayin su na to a gabatar kuma wakilai don Allah su dinga abin da ya kamata. Bashir Tela ne daga nan lafin bari bari, tashi lafiya.
To mun gode Bashir Tela. Yanzu kuma za mu je jihar Adamawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Adamawa? Malami daga Adamawa, ko kana tare da mu? To ina ga layin malami ko malama daga Adamawa ya goce. Yanzu kuma mun sake samun wani kira.
Daga Gombe.
Daga Gombe, ko to da wa muke magana daga Gombe?
Muna magana da Bello Alhassan ne daga Gombe, Kaltun Gulukan Gombe.
Muna jan ka Malam Bello.
Gaskiya abin da yake tafe da ni a nan shine na je jawabi daga BBC yanzu cewa za a yi saki na batun numan damuna. To ina kira ne ga gwamnatin nan, abin nan gwamnatin Najeriya da ta gaggauta neman iri wa abin nan manoma, wa'inda za su yi iri, wa'inda za su nuna da wuri, sannan kuma a samu taki mu yi noma domin mu fice wa wa'innan abubuwa bala'in da ke fuskantar mu. Allah ya tashi ku lafiya.
To amma mun gode Malam Bello Alhassan daga Gombe, za mu sake koma jihar Nasarawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Ina magana da gudan sarki Ranganda Gwarba na kwarar Shokoto State, ina kira gudan Nasarawa State.
To muna jan ka ta kwarar sarki.
Ni gan da abin ra'ayi na aka magana da majalisar dattawa. Ya kamata a ce majalisar dattawa in gaskiya suke so yadda aka zargi wannan shugaban, da sauka a kan matsayinsa a yi bincike a ba mai gaskiya gaskiyansa. Mu shi ne ra'ayinmu, ya kamata in gaskiya ake so yadda aka ba dakatar da shi, ya kamata in ma an dakatar da shi ma a dakatar da shi, ya sauka a kan matsayinsa a yi bincike a ba mai gaskiya. In bai da gaskiya a yi mai hukuncin da dace, kuma idan da gaskiya ba da gaskiya a yi mata hukuncin da dace, kawai shi ne ra'ayina.
To mun gode Malam Tukur Dan Sarki, da fatan kiranka ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji. Yanzu kuma za mu je Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Alaikum salam, ta magana da Goshi a garin Dan Anata, Taraba hukumar kasa local government.
To muna jan ka Goshi.
Godiya nake gare ku saboda irin yadda kuke fayyace mana abubuwa da gwamnati muke ganewa, duk abin da tafi a duniya muna ganewa. Godiya ko da muku irin na miki kokarin da kuke yi.
Mun gode. To menene ra'ayinka a yau?
Hello, assalamu alaikum.
To ina ga layin Malam Goshi ya goce daga Taraba, amma yanzu ga wani nan daga Kaduna ya fado. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To muna jan ka Malam Ibrahim.
To ni kiran da zan yi yau dangane da masu hannu da shuni ne. Wata ne wannan na neman lada a gurin Allah, yana da kyau da Allah wanda suke da halin taimaka ma al'umma wanda ba su da abin da za su ce don Allah su taimaka. Hata ma mu talakawa mu ba da gudunmuwa gwargwadon hali gwargwadon yanda abin zai iya mutum zai iya. Kada ka ce kai ba mai kuɗi ba ne ba ka da abin da za ka ba wani. A'a, akwai abin da za ka iya ba wani kuma ka sa shi farin ciki. To mu taimaka ma juna don a samu a ibada cikin walwala. Na gode.
To mu ma mun gode. Yanzu kuma za mu je Jigawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Jigawa?
Awa mun san da kan da Jigawa nan karamar hukumar Kyawa.
To muna jan ka.
Yawa to ne ra'ayina yau bisa wannan al'amari da aka ce ruwan sama ba sai fafa da su sai dauke da wuri. Ya kamata gwamnatocin mu su shi kokari su taimaka wa manoma su gano musu iri mai inganci wanda zai yi wa.
To ina ga layin Malam Musa daga Jigawa yana da dan targarda. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Kaduna?
Hajiya Maryam Dauda. Barka da yammaci.
Barka ka dai Alhaji Musan Garo. Muna jan ka, me ra'ayinka?
Alhamdulillah. To ra'ayina yau ina so in yi zinzina ne ga sanatan mu na Kaduna ta tsakiya, sanato Lawal Adamu Usman Musala, da ware naira miliyan 500 domin taimaka wa mutane wajen wannan alwatar Ramadan cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. To kuna godiya. Kuma da ƙarshe ina kira gwamnatin jihar Kaduna, gwamnatin Sanato Ubasani, muna roƙonka, mu ba faɗan nan muke fata tsakaninka da Malam Nasir Yarbaye ba, ya kamata a zo a haɗa kai ne, a zo a gyara jihar Kaduna kamar inda tsohon gwamna Malam Nasir Yarbaye ɗauko gyara, ya zo ya gyara wannan tituna da jihar Kaduna. Kai ma Sanato Ubasani ka zo ka ci gaba akan ayyukan da ya ɗora, kai ma ka zo ka ɗora, domin mu jihar Kaduna gaskiya mun ga canji a lokacin Malam Nasir Yarbaye. To kuma kun so yanzu kuna neman ku faɗa da juna. To mu ba faɗan muke so ba, gyara muke so, a zo a ci gaba da aiki, a muna da aiki a jihar Kaduna, domin Kaduna in ka tare Abuja sai Kaduna. Ina miki fatan alkhairi Alhaji Musa Garo. Na gode, Allah ya lafiya.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Ma sauraro, annan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, ko kuma in ce sai mako mai zuwa ranar Litinin kenan, idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, wani dan bindiga ya kashe wasu maza sama da 20 a wani garin Alawai da ke wani yankin gabar ruwa a karkarar kasar Siriya a yau dinnan Juma'a, a cewar wasu yan rajin Alawai biyu da kuma wata kungiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe suna masu danganta rahoton su da wasu majiyoyi a yankin da kuma wani faifan bidiyo na abin da ya faru. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tantance wurin da aka nuna bidiyon da cewa Al-Muqattariya ne wanda ke daura da babbar hanyar M4, bayan da ya yi nazarin wata hanya da wasu gine-gine da kuma wasu bishiyoyi da dai sauransu waɗanda suka yi daidai da abin da hoton wato ƙauyen da tauraron ɗan Adam ya ɗauka. Hoton na nuna garowakin maza aƙalla 20 a kwanci kurkusa da juna, wasu jina-jina daura da gefen hanya a tsakiyar garin. Gabanin wata tattaunawa da Amurka a makon gobe, yau dinnan Juma'a, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuƙa wajen kai hare-hare kan ɓangaren makamashi a yankuna biyar na ƙasar da gidajen iyalai, baya ga wasu mutane da suka ji rauni. Wannan ɓarin wuta na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ke shirin tafiya Saudiya a ranar Litinin don tattaunawa da manzon Amurka na musamman a gabar ta tsakiya Steve Witkoff kan yiwuwar cimma tsagaita wuta da Rasha. Ministan harkokin wajen China Wang Yi yau Juma'a ya sake caccakar Amurka saboda lafta harajin da ta yi kan kayayyakin China, sannan sha alwashin ramuwar gayya matuƙa, muddin dai Amurka ta ci gaba da takura China.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.